Imam Shafi'i kuma ya ce zai yi azumi ba zai sha ba kamar magana na farko kenan. Sannan kuma fuska na uku shine mutane biyu su kalli watan adilai, to nan kan in suka sanar a kawo sanarwa ainihin imam shugaba kenan, shi kuma sai sanarwa al'umma cewa lallai an ga wata a tashi da azumi. Sannan har yanzu in jama'a da yawa ne suka kalla, nan kan ba ma maganan cewa an gani ko ba gani ba ko kwanto ko a jira, kowa zai ɗauki azumi. Bayan nan in wasu mutanen wani gari suka ba da labari cewa sun ga wata amma garin ku ba ku kalla ba, nan ma za ku yi aiki da mutanen gari ne. Sannan kuma mutanen wasu ƙasa, misali ƙasashen da suke kewaye da ƙasanku, misali yanzu kamar muna Najeriya a ce mutanen Kamaru sun ga wata, ko mutanen Nijar, ko mutanen Sudan da dai makota haka, irin Benin da sauransu Afirka, in suka kalla mun ma tunda dai muna ɓangare ɗaya ne za mu ɗauki azumi. Amma misali a ce za ga an ga wata a Asiya ko wata ƙasa can, misali Jaziratul Arab a ce an ga wata, to da yake kunjet namu ba ɗaya ba ne ba zai yi mu ɗauki azumi ba. Amma yanzu a ce an ga wata a Nijar, Najeriya hujja ne a gare ta shugaba ainihin na musulmai ya yi aiki da ganin wancan ɗin, tunda dai mu makota ne ya halatta mu ma yi mu sha ruwa. Bayan nan wannan abu ne ya shafi ganin wata kenan. To wajen ɗaukan azumi kuma in mutum ya kai goma dare ko sha ɗaya bacci ya ɗauke sa, bai ji labarin an ga wata ba, sai kwana da niyyar cewa to shi dai kawai zai kwana da niyyar azumi, in an ga wata har ba gani ba shi da man ya yi niyya. Da ya tashi da safe kuma alfijir ya keto zai sallah su aka ce an ga wata, ya ce yauwa dan wani na kwana da niyya jiya, to wannan niyyar bai isar masa ba, kawai zai kama baki ne ya kama baki kuma wannan azumin ranar sai ya rama shi. Amma da ce zai tashi da asuba kamar karfe 4 sai ya binciki labari shin wai jiya kan an ga wata ne ko ba gani ba, to nan kan in ya tabbata cewa an gani to sai ya yi niyya. In yayi niyya zai yi niyyar azumin wata Ramadana kwana 29 ko 30, bi ma'ana 29 ne amma in watan ya kuya ba gani ba sai ya cika ya yi 30, to niyyarsa ya yi kafin fitowar alfijir. Amma in bayan fitowar alfijir ne ainihin niyyarsa bai yi ba, sai ya kama baki sannan kuma ya rama azumin wannan rana ɗin. Bayan nan in wata ya kuya ba a gan shi ba za a cika azumi 30. Sannan kuma wani bangare har yanzu na abu da ya shafi ganin wata, inda za a gan shi da rana ana iya ganin shi, misali wasu za su ce to ai wannan watan na Sha'ban ne wanda ya tafi yau, na Ramadan bai kama ba, wannan sabanin malamai wasu ce na Ramadan din ne, amma la iyalin sabon watan ya kama ana kallonsa a yamma, sannan kuma ya fito baya wuce ainihin wasu mintuna ki da tagu a wannan lokaci ake kallon shi zai faɗi, washe gari ya ɗan fito sama ya faɗi, haka haka har ya kai 15 ga gan shi, kamar bayan salon shi ya gan shi babba, haka yake kullum ya fito ya faɗi ya fito ya faɗi. To ala iyalin da ce za a gan shi da rana fa a kalli wata ɗin, to nan kan za a ce wannan watan da zai tafi ne ba wai sabon wata da aka gani ba, za a ce ai jiya ne ya fito, da ya fito jiya ainihin ba gani ba, yanzu kuma ya taso da wuri kafin yamma ta yi ya iso wurin da za mu kalle shi, sai muka kalle shi muka ce ga can wata ne, a ce ba a ce rana ta wata kerin sama ta yi bulu ɗin nan mutum ya kalla, to lallai wasu ce ainihin watan da ya tafi ne na Sha'ban ba na Ramadan ba ne sabanin malamai. Sai kuma abin da ya shafi itikafi shi ma yana alaƙa da azumi, shi itikafi yana da hukunci, yana da wurin da ake yinsa, sannan kuma ainihin yana da lokaci, yana da sharuɗa, bayan nan kuma yana da abubuwan da suke ɓata shi. Shi itikafi ibada ne wanda ake yinsa a keɓance maza da mata, musamman a goman ƙarshe na watan Ramadana. Hukunce hukuncensa na farko ana yinsa ne a cikin masallaci, sannan kuma masallacin ya zamto na juma'a saboda fita zuwa sallar juma'a, shi sharaɗinsa in an shiga ba a fita a ce za a je wani wuri a je a yi sallah, wannan kuma ana ce masa halwa ne. Mutum ya shiga halwa ya keɓance ainihin yana da niyyar yin wata ibada, to zai iya yi ko a ɗakinsa ne, zai iya ya ce ya yi halwa na kwana kaza na kwana kaza, amma ya zamto yana da wurin da yake sallah, sannan kuma abincinsa ana kawo masa. Amma in itikafi ne ana yinsa ne a cikin masallaci maza da mata, sannan kuma ainihin a goman ƙarshe na watan Ramadana, musamman a wannan goman ƙarshe ɗin. Lokacin da ake yinsa kuma mafi ƙarancin lokacin shine ainihin yawmun walaila, ainihin rana da kuma dare, bi ma'ana yini da kuma dare, kwana ɗaya kenan cikakke, yinin gaba ɗaya da kuma daren gaba ɗaya shine lokacinsa. Sannan kuma mafi yawansa kuma baya wuce kwana goma. Sannan ana shiga itikafi kafin rana ta fadi, bi ma'ana kamar da yamma bayan salar azhar, kafin rana ya fadi mutum zai niyya ya shiga itikafi adadin kwanakin da ya niyya. Hakan ya shiga yau da yamma, to gobe in ya yi ni ya yi kwana ɗaya kenan, in ya ga dama zai fita jibi da safe kenan ya yi na kwana ɗaya. Sannan kuma wasu suka ce to inda zai shiga tsakanin magriba da isha ba bayan rana ya faɗi, to wasu malamai sun ce hakan bai isar masa ba, wasu kuma sun ce a'a hakan ma ya isar. Amma mafi inganci shine ainihin hakan bai yi ba, kamar itikafinsa ya faci ba haka ake so ba, ana so ya shiga ne kafin rana ya faɗi. Amma wajen fita fahim ka rajaba da gurbin shamsi min akhir yawmin ajza'ahu, in ya fita da dare bayan rana ya faɗi kamar da dare fita ba komai, amma inda ake so ya fita da safe, misali ranar idi bayan ya yi wankan idin sa ya yi shirya sai ya fita daga itikafinsa. Sharuɗansa kuma guda uku ne, na farko mutum ya yi niyya, niyyan kuma na kwanakin da za ka yi shi yana za ka haɗa a ciki. Sannan na biyu ya zamto kana yin azumi tsakanin Imam Shafi'i, shi ba lallai sai mutum yana azumi ba. Bayan nan abu na biyu shine shagalta, abu na uku kai shagalta da ibada. In mutum ya shiga ba zai ta surutu ba ko yana hira da wasu abubuwa marasa amfani, kawai ya shagalta da ibada gwargwadon ikonsa, dare da rana ya yi ta ibada, sallah ne, zikiri ne, karatun alkur'ani da kuma makamantan haka, da kuma sauran ibadoji wanda suke alaka da ainihin ibada gaba ɗaya, dukkan jinsi na ibada mutum zai iya yi. Ba so da ya shagalta da wani abu wanda zai ainihin shigo da shi wanda ba abin da ya shafi ibada ba, kamar abubuwa na duniya ya shagalta da su. Abubuwan da suke ɓata shi kuma suna da dama, na farko akwai tarawa da iyali, itikafi mutum yana ɓaci. Na biyu ainihin runguma ko da mutum bai yi inzali ba. Sannan na uku fita daga wurin da yake yin itikafi din, shi ma yana ɓata shi. Misali mutum yana wannan masallaci yana yin itikafi, ba laifi in yana da buƙatar shiga banɗaki ya fita ya je shiga banɗaki. Sannan kuma ana sayar da abinci a nan, ba wanda zai karɓa masa abinci, shi ma ba laifi ya je ya saya ya dawo. Amma kariya shagala da wasu abubuwa cewa yana neman kuɗi ne ya je ya neman kuɗin sannan ya dawo, a'a, dan dai buƙata ta kusa-kusa wannan ba laifi. Amma yin abin yayi yawa to zai bata masa itikafinsa. Ko da abin na wajibi ne, kamar misali a ce za a tafi jihadi, ya ce yana itikafi ba zai je jihadin ya dawo saboda shi ma ɗaukar addinin Allah ne, to itikafinsa zai bata. Sannan mutum ya auka cikin abu mara kyau, kamar ya aika tani mummunan abu kamar ƙazafi, shi ma yana iya bata masa itikafi. Ba laifi mutum ya sa turare lokacin da yake itikafi a masallaci, in ya sa ba kamar aikin hajji ba, kuma aikin hajji yana bata ba a sa turare a jikin ainihin kaya, sai dai in mutum ya yi wanka a jikinsa. Kuma da yake turaren kala-kala ne, wani zai ji kanshi yake ji, wani kuma turaren baya masa daɗi, sai sa aka ce makuri ne, amma itikafi ne ba laifi. Sannan kuma wala abdul kai nafsi wala ligari, ba zai ɗaura auren wani ba, kuma ba zai ɗora kansa aure ba, bi ma'ana ba za a ɗora masa aure ba lokacin da yake itikafi kenan. Sannan akwai Lailatul Qadri, dare da aka sani ake faɗa, wanda akwai sura ta musamman da ainihin ta sauka Lailatul Qadri, wanda take aure guda biyar, shi ma ana neman shi ne a goman ƙarshe na watan Ramadana a ranakun Wutri, rana na 21 ko 23 ko 27 ko 29, kamar yadda ainihin maganganun malamai suka zo da dama. Wannan shi ne a takaice abin da ya shafi ainihin azumin watan Ramadana. Insha Allah in muka dawo za mu yi magana kuma akan abin da ya shafi aikin hajji. Alhamdulillah, kamar yadda ainihin kwamiti suka nema cewa a yi magana akan abin da ya shafi maulidi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hakika wannan wata na Rajul Awwal a cikinsa ne, a irinsa ne aka haifi yayyen halitta shugaba ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ranar Litinin 12 ga watan Rajul Awwal a shekaran yakin giwaye, a shekaran da ainihin wani sarki daga Habasha ya turo rundunansa ainihin akan don su rusa ɗakin Ka'aba, Allah ya lakar da su ya yi kurkun saye da garwashi na wutan jahannama su lakar da su saboda girmama ainihin haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai sake cin shekara-shekaran da aka yakin giwaye sai sun ce an yi wannan waƙiya din da ke da kwana ainihin 70 ba, wasu suka ce a bai kai ba, aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wannan wata ya fi sauran watanni ga baki daya, duk watan da ka ya samu daraja albarkacin wannan wata na Rajul Awwal, domin wata in ya samu daraja aka samu wani abu ne yake kunshe da shi sai sa ya samu daraja. Misali watan Ramadana ya samu daraja ne saboda a cikinsa aka saukar da Alkur'ani, sai sa za ka yake da daraja. Allah ya ce shan Ramadana allazi unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin lil huda wal furqan, sai sai wata ya kama za ka ga ta karanta Qur'ani malamai suna ta tafsiri suna ta fassara mutane Alkur'ani saboda wata aka saukar da Alkur'ani, to ya samu daraja ne saboda Alkur'ani. To shi kuma wannan wata na Rajul Awwal ya samu daraja ne shi a cikinsa ne aka haifi wanda aka saukar da Alkur'ani, da ba dan an haifi manzo sai sai cikin Rajul Awwal ba, da ba saukar da Alkur'ani a watan Ramadana ba. Sannan watan aikin Hajji ainihin ya samu daraja ne saboda manasik da ake na ayyukan Hajji, wanda in ka duba ayyukan Hajjin da ake wa ya zo mana da shi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da haka wannan wata kamar yadda Maulana Al-Sheikh Ibrahim Yasi ke faɗa, yake cewa ahlan bi yawmin idi ma bisu min idi qad halla bil mauludi fi mahalla zuhali, yake cewa ahlan bi sharil maulidi sharil ula wa sudari sharin nabiyyi ahmadi sharin rabiul awwal. Da haka wannan wata ya daraja kwarai da gaske. Sannan ainihin hakikanin abun da yake nufi da maulidi, akwai Professor Ibrahim Makari limami na Abuja da shi yake faɗa cikin wa'azinsa, yake cewa duk wanda baya yin maulidi yace ba musulmi bane, sai duk wanda baya yin maulidi ba musulmi bane, sai jikin wasu yayi sanyi suna dan jin tsoro-tsoro, sai kawai mutum baya maulidi zai ba musulmi ba, sai yace ainihin abun da yake nufi da maulidi, hakikanin abun da yake nufi da maulidi shine farin ciki da samuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine kawai maulidi. Kaga kenan duk wanda baya farin ciki da samuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga ba musulmi bane, ko ba musulmi bane indai mutum baya farin ciki da samuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga kenan duk wanda baya maulidi ba musulmi bane, imana duk wanda baya farin ciki da samuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma kowa da yanayin da yake bayyana farin cikinsa, wani sai shafi wata Rajul Awwal zaga yayi ado ya sa sabin kaya yana zagaye gari yana murna a wannan ranar ne aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wani kuma zaga tare jama'a zai yi sai ya ce a zo a karanta tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, shi ma yayi maulidi. Wani kuma tare jama'a zai yi a ci abinci kawai, wani kuma sadaka zai yi, wani kuma ruwa zai bayar, kowa da yanayin da yake nuna farin cikinsa. Wani kuma zai fita ne ya kalli masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ma su kalle shi, shi ma yayi maulidi. Shine abin da yake nufi da maulidi, ba wani abu ba. Sannan kuma duk inda ka ganta ana maulidi za ya wuce ɗaya daga cikin abubuwa guda uku da ake karantawa, za ka karanta Alkur'ani, sannan kuma ainihin za a karanta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, za a karanta kuma ainihin yabonsa, za a yabe shi. Sannan maulidi ainihin ana taruwa ana yin sa wanda yake shajja mutane, ita makaranta ne wanda babu irin kamanta, domin mu da mun yi zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai muna tare da shi, ba sai wani ya ba mu labari ya ce mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaza ne ga halinsa, ai muna tare da shi kullum. Sai dai ba mun yi zamani da shi ba, muna buƙatar a zo a karanta mana tarihinsa, a karanta mana halayyarsa, a karanta mana ɗabi'unsa, a karanta mana yadda ya yi rayuwa da musulmi da wanda ba ma musulmi ba, da yadda ya yi mu'amala da sahabbansa, sai zuciyar mu ya ji daɗi kuma mu koyi da shi. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗan uwa abun so ne, duk abun da ainihin mutum yake da shi wanda ya cancanta a so shi, to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya da wani abubuwan ninkin ba ninkin. Misali ɗan adam ya san abu mai kyau ne, dinda ɗan adam yake ya kalli abu mai kyau zaka ji yana son abun, yana so ya kalle shi, kuma yana so ya riƙe abun ko ya yi mu'amala da shi. To duk cikin halittu da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi bai taɓa yin kyakkyawa irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai sa Sani bin Sabit yake cewa ya Rasulullah kulikta mubarra'an min kulli aibin ka annaka qad kulikta kama tashau wa ahsanu minka lam tara qattu 'aynun wa afdalu minka lam talid an-nisa. ya rasulullah an halice ka ka bar ranka ka kubuce dukkan wani laifi ba a kallon ko da kayan zarra na wani aiya da tare da ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace kai kamar an halice ka yanda kake so duk inda ka kalla cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda yake so aka halice wurin kamar shine ma yace kaza za a sa wurin yace hausa yace cewa dukkan wani abu mafi kyau to daga gare ka ya fito ya rasulullah in abun ya fi komai kyau to daga wurin ka ya fito to ina ga kai kuma duk abun da yake da daraja ya fi komai daraja to ya samu daraja ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ina ga kuma mai daraja shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ba zai kwatanci ba dan haka ba kyakkyawa irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a yi shi ba ba za a yi irin sa ba in ga duba daga saman gashinsa sallallahu alaihi wasallam ba taɓa yin ainihin irin gashi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka taɓa ganin gashin da ake jika shi a ruwa ana sha ba taɓa gani ba inda ba gashin manzon Allah a jika a cikin ruwa a sha sannan kuma a samu waraka sai gashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashinsa baki sidik mai laushi mara nauyi sannan kuma mai santsi kuma ba shi da nauyi iska ya hura ga yana tashi sallallahu alaihi wasallam kuma har gadon bayansa wani lokacin ya raba shi biyu ɗaya a nan wani lokacin ya tuka shi bayan da baya yi da shi sallallahu alaihi wasallam sannan ya isa sai sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna wawan gashinsa wani ya sa ainihin aljiwunsa wani ya sa a jikin hula kamar yadda Khalid ibn Walid ya yi lokacin da yake yaki ma har hulansa ta faɗi aga ya bar ma maganan yaki ya fara neman hulansa saboda ne yasa akwai gashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wannan hulan kar wani ya taka sannan kuma akwai ummu sulaim a rawaito cewa tana sa gashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ruwa in mutum yana ciwon ciki ko bashi lafiya sai ta bashi wannan ruwan ya sha kuma zai samu waraka ka gashin manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam ba ma iya kyau din ba ana tabarrukan da shi kuma samu waraka magani ne sannan in ka zauko idonsa yake cewa bi khalqihi ka amami ru'yatun sabatat wa la yara zillu fi shamsi zufatin idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kallo ta baya kamar yadda yake kallo ta gaba sai sai an zo sallah yake cewa sabansa ku ringa gyarawa ina kallon ku kamar yadda nake kallo ta gaba sai zama wake yake cewa bi khalqihi ka amami ru'yatun sabatat wa la yara zillu fi shamsi zufatin sannan idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah ba idan da ya ga Allah yin bai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulub fi sudur la tudriku al absar wa huwa yudriku al absar wa huwa latif al khabir idaniya idanuwa ba sa riskan Allah subhanahu wa ta'ala ba za su iya ganin sa ba amma shi yana kallon su misali yanzu in ka dauki wani abu daga nesa ka kallon shi in ka zo kamar tsorai shi kusa da kai kusancin yayi ba ka kalle shi ba saboda kusanci da muke da Allah subhanahu wa ta'ala ba mu ya kallon shi ba wa nanu aqrabu ilayhi min habli warid to amma ainin zai iya kallon shi da idon zuciya zai iya kallon Allah da idon zuciya to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah da idaniyansa da suke kansa kuma a farke ba a bacci ba kamar yanda ainin yazo alitawafan malamai shi Ibrahim Niyaz radiyallahu ta'ala yana faɗa a cikin diwani yana cewa ainihin ra'a rabbahu haqqan bi 'aynin wa suratin wa kullu siwa hadha wara'a wa ra'i ya ga ubangiji sa da gaskiya da kuma hakika ya ga ubangiji da suransa da yake cikin sa dukkan wani magana da yake bayan wannan a ce a bacci ne amma farki ne kaza kaza yace wara'a wa ra'i yana bayan ainihin maganar da na fada ni dai na yadda na ya ga shi dan samu sabanin sahabbai tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan ganin sa da ni Allah sai sa malamin suke cewa da a ce a mafarki ne ai kafirai ba za su ji mamaki ba za su ji mamaki ba ko kai ne yanzu ka ce mana kai mafarki kai kaza kai kaza an tashi da ce ai mafarki ne ko yace da mafarki ne lokacin da malaika jibril ya je sama ta farko ai san da ya kwankwasa da ya kwankwasa aka tambaya ka ce waye ne yake cewa shi ne ce shi da waye yake cewa tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce an aiko sa yace ainihin an aiko sa sannan aka bude suka masa maraba ya shiga to tun da jibril din zai je sama ai ba ya kwankwasa kofa saboda ainihin ruhi ne baya kwankwasa wato amma da yake ya zo da jiki irin ta jismaniya ta dan adam sai an bude kofar sannan za a shiga kuma kenan da jikin sa yake kamar yadda mishirin yake cewa bi jismin nabiyil mustafa wa bi zatihi wa fi nabahi lam yaqtalib bi sanatihi shaytu bi hadha murjima li shinatihi shahadata man adda lahu mu'jizatihi lisanu safa wal ins wal jinn wal wahsh yake cewa da jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a farke ba jangedi yake ba ba bacci ba ya ga manzo ya ga Allah subhanahu wa ta'ala to idan sa ba irin idon kowa bane sannan bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana ce mana wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, baya magana kan son zuciya, duk abin da ya fada wahayi ne daga Allah subhanahu wataala, hukunci ne kuma za a yi aiki da shi sallallahu alaihi wasallam. Sannan abin da yake fitowa daga bakin ya tofar da ruwa ko kuma kaki, shi kuma tabarrufin ake da shi, sahabbai suna jira su ga ta inda zai tofar da kakinsa, kaga suna sawa a cikin fuskansu suna tabarrukan da shi. Sannan ruwan alwalansa da yake kusura kira shi suna tara suna sha suna sawa jikinsu, sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai sa wani bawan Allah da ya zo ya kalli yanda sahabbai suke girmama maiki sallallahu alaihi wasallam, ya koma yake gaya ɗan uwansa yake cewa wallahi ya je fadan sarakuna da yawa, ya je fadan sarkin Rome, Kisra da makamantansu, ya ga yanda suke girmama sarakunansu, ya ce amma bai ga mutanen da suke girmama shugabansu irin sahabban manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam, inda suke girmama shi cewa baya tofar da kaki sai sun tare ruwan alwalansa, in suna zaune a gabansa kaman tsuntsu ne yake kan kansu, in sun yi motsi tsuntsun da iya tashi, ba a samu motsi saboda ladabi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bayan nan ɗan uwan muka duba ainihin hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana taharuki da izinin Allah, ba irin hannun kowa ba ne. Wannan duka fa ana magana kan shakhsiya ne ta jikinsa, cewa in dai har ana son mutum saboda kyansa ne, to ba wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa hannunsa ba irin hannun kowa ba ne. Yana iya watsa wa kafirai ƙasa a ido, Allah ya ce ba shi ya watsa ba shi ne ya watsa, bi mana ba manzon Allah ba ne sallallahu alaihi wasallam ya watsa kafirai ƙasan ba, Allah ne ya watsa musu. Wannan ayan Qur'ani ne, Allah yana ce masa wa ma ramaita, ba kai ka watsa ƙasan nan ba, ba kai jifa da ƙasan nan ba, kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi Allah yaushe ne ba ni na watsa ba, Allah ya ce masa iz ramaita, yayin da ka watsa ƙasan ne ba kai ba, kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ne bai watsa da hannunsa saboda girman darajarsa a wurin Allah subhanahu wataala. Allah yana faɗa kuma Qur'ani lokacin da aka yi bai'a, yake cewa innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallaha yadullahi fawqa aydihim, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbansa sun zo sun masa mubaya'a ya gaisa da su, Allah ya ce ba shi bane ya gaisa da su ba, Allah ne ya gaisa da su. Wannan ta daga cikin ayoyi wanda ake yin tawili mutashabihat, duk wani yana wani darajar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Sannan tsugunansa na bawali ko na ba irin na kowa bane, jinin jikinsa ainihin ba irin na kowa bane, in jininsa ya taba jikin mutum kamar yadda Malik ibn Sinan ya lashi jininsa a ainihin yakin Uhud lokacin da aka ji masa rauni, annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa atashrabad dama, an ji masa rauni ne jini yana fitowa haka, ana ne wani abu za a goge shi kuma sai harshen sai ya lashe. Sai Malik ibn Sinan da ya lashe, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa yanzu aka sha jini, ya ce na'am ya rasulullah, sai ya ce to la tamassan nar man massa dami damu, duk wanda jini na ya taba cikinsa wuta ba za ta ci ba. Haka kuma wanda ainihin ambo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaho da aka masa kawo aka cire irin jini din nan, an ce aje a kunne, ya je zai kunne kafin ya sa, sai kasa ta bude, da ya daga ya kasa ta rufe, a'a kawai ya ce kasa ma ta fi ni wayo, sai shanye wannan jini din. Da aka dawo aka ga ya dawo, ana ka tambaye sa ina ya kunne, yake cewa eh ya kunne, aka ce a ina, ya ce a inda ba wanda zai gani, sai ce lalle to zaka haɗu da fama da jama'a, jama'a za su haɗu da fama da kai. Wannan shi ma daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan jini na manzon Allah ba irin na kowa bane. Sannan kafafuwansa suna taharuki da izinin Allah subhanahu wataala, yana ciccira in yana tafiya. Wannan wado in dai kyau ne to ya ƙara jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba abin da ake bari a tattare da shi. Sannan kuma ƴan uwa, in abin da ya shafi kyauta ne, ba wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kyauta yana bayarwa ya bayar ya bayar ya ƙara, baya jin tsoron talauci, shine ita ba wani kyauta ya masa kyauta ya masa kyauta, mutumin ya tafi ya je ƙauyensa yake cewa mutanen garin wai ku zo ku musulunta, ku zo ku musulunta, ku duba ba kyauta ya sa wani yana kira zuwa ga ainihin musulunci, wai annabi sallallahu alaihi wasallam yana kyauta kyautan da baya tsoron talauci, wallahi ku zo ku musulunta. Sai sai aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokacin yana ba mutum kyauta ma saboda kare jahuta, ka duba ikon Allah ba, wai ya ga zuciyarsa yana kaikayi kamar na munafurci ko kuma ainihin shirka ko kuma kafirci, yana kokonto, sallallahu alaihi wasallam ya ta bashi kyauta domin ya ji daɗi, in ya ji daɗi sai ya zanto ya shiga musuluncin, kuma Allah ya sa shi aljanna. Amma inda ba a bashi ba ya kafirce to wuta zai tafi, kaga yake nan mutum yana niyyar tafiya wuta, sai a bashi kyauta ce to ga kyauta nan ga rakuma nan ko ga wani sadaka, ka dawo ka shiga musulunci, sai ga ya dawo ya shiga. In ba manzon Allah ba waye zai yi haka sallallahu alaihi wasallam? Da haka yana kyauta ya ce ba wani mutum ya rakuma 100 ya kara masa rakuma 100 ya kara masa rakuma 100 bai ji komai ba, kuma shi ne ke gudanta wannan zamani kamar ce ga mutum jirgi ne guda 100 helicopter ka dauko ka bashi guda 100 sai kace ga kara masa 100 ka kara masa 100 yanzu wasu kudin duniya kun da zai wannan kyautan amma mutum yayi ko da social media ne suka fada yayin mutum ya dan yi kokonto yace jirgi ba abuwa mutum ba jirgi daya ba jirage guda 100 a kara maka 100 to a zamanin da irin wannan ne a baka raƙuma manyan raƙuma a ce an baka guda 100 to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kyautan da baya tsoron talauci kai aka ce kyautan sa ta fi iskan da muke shaka kyauta yanzu iskan da muke shaka da Allah layi muke bi muke shaka ba layi muke bi ba kowa yana shaka ka ce layi zai ma da wani yaro kafin a zo kan na goma amma kowa ya sha to kyauta ne zai zan tafi haka yawa sallallahu alaihi wasallam akwai wani yana ce masa ainihin Malik ibn Auf lokacin da aka yi yakin Hunayn an kwace masa dukiyansa ba musulmi bane sai na sai yake cewa to aje a gaya masa in ya zo ya musulunta za a mayar masa da dukiyarsa da ya zo ya musulunta sai aka mayar masa da dukiyoyinsa gabaki daya musulunta ba kawai aka mayar masa da dukkan dukiyoyinsa nan ba ce ganima ba ai aka bashi sai ya fara waka ya dawo mawaki yake cewa ma ra'aitu wala sami'tu bi mislihi fi nasi kullihim bi misli muhammadi aw fa wa'ada lil jazili idza tudi wa ma ta shayyu girka ma ti gaji yace ban gani ba ban taba jin irin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam a cikin mutane ban taba jin irin sa ba sannan kuma yana ba da kyauta ya cika kyauta kai yace in ka so waje baka labarin abin da zai faru gobe sai sa nan wasu malamai suke kafawa cewa wannan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam bai san gaibu ba to ga wannan sahabi wannan ne ya musulunta ya lanto sahabi tunda ya musulunta yace in ka so ma zai baka labarin abin da zai faru gobe a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sai bai ce masa komai ba to kuma kenan saboda kyauta ne to in dai har kyauta yana sa a so mutum Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa kyauta ya cancanci a so shi fiye da kowa sannan ainihin abin da ya shafi hakuri Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa hakuri ya fi kowa hakuri shine shi goma masu hakuri sallallahu alaihi wasallam yana ikon ramawa kaji ainihin yana cewa Allah ainihin ya gafarta musu Allah ya sa su gane mutane kafirai su jefe sa a ji masa ciwo a ce ya rasulullahi malaika azaba ya zo ya ce ka mun izini na halakar da su Annabi sallallahu yake cewa a bar su mai bi ƴaƴan da za su haifa ko jikokin su za a samu wanda su yi imani da ni da ga kar a kashe iyayen amma aka kashe su yanzu wanda suka haifa in aka kashe su tare kenan an yi asara wanda su gaba to wannan duka tausayi ne da rahama irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kowa hakuri bayan nan in abin da ya shafe ainihin kyakkyawan mu'amala ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kowa kyakkyawan mu'amala in kyawa wanda bi une ya yi kowa kyawa wanda bi sallallahu alaihi wasallam Allah yana fada mana Qur'ani yake cewa wa innaka la'ala kulli azim wallahi lallai kai ya rasulullahi wallahi kana kan da bi kuma su girma yace inna ma istiyo tamima makarim al akhlaq in dai kyakkyawan hali ne ba wanda kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka yan uwa in dai in mutun ya cancanci a so shi saboda wannan abubuwa to ba wanda ya kai manzon Allah da haka yana da abun so fiye da kowa Allah ya kara mana sayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka Allah subhanahu wataala yana aiko mutane a zuwa ga annabawansa zuwa ga al'umma a kebance misali zaka ji ya ce annabi Adam Allah ya saukar masa da wahayi annabi Adam alayhi salam misali annabi Nuhu Allah zai ce inna arsalna Nuhan ila qaumi zuwa ga mutanenta in annabi Musa ne shi ma zuwa mutanenta in annabi Isa ne shi ma zuwa ga mutanenta in annabi Salihu ne shi ma ila sam da kaum Salihu da makamantan haka amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan ga al'umma haka yake sa sai sa aka ce kamar misalin kyauta ne wai mu da muke yin maulid dan Allah wanda suke cewa karmi maulidin nan suna mana adalci kuwa wai kamar amma mutum cewa kulkulla cewa kare dariya ko abu mutum a zama sa zuma baki a cewa kare hadiya amma ta adalci da Allah ai in dai ana so kare hadiya to kana zama sa baki Allah subhanahu wataala fa annaba wanda suke neman aiko annabi a cikin su sai kwadayin irin wannan al'umma akan aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin su ba aiko sa ba mu ko muka farka ba ci mu ga mu cikin al'umma ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam wai ya ce ba mu murna ba wannan ai ainihin kaman abu mutum ta kulkulle a ce kare dariya Allah ya ce abilahi Allah ya ce cewa abilahi ba sai kyautan manzon Allah a kyautan manzon sallallahu alaihi wasallam ne ya ce abilahi duk kyautan da Allah yake yi kamar ruwan sama zaka ji ya ce inna sabbana al-ma'a sabban thumma shaqqana al-ardha shaqqan fambat na tiya habba wa inaba wa qabba wa zaituna wa naqla wa hadai da gulba wa fakiyata wa abba sai ce mere yace mata Allah kuma liya na'ime ku dabbobin ku duk ce isgan da muke shaka za ce duka sai sa za ka ga ainihin da malami ko mai sadaka zai zo ya ce wa almajirai ku bilayi in ba ku sadaka a cikin yaran nan sai kaga wani ba zai bilayi ba kun san me za saboda shi ne rabiyan nan yana da farko yana da karshe yana da kai yana da kafa sannan haihuwansa akai kuma zai mutu sai sa yake tsoron mazan nan ba lalle bane ta iso kansa ba sai sa ga yake billahi shi yana so kai a bashi in aka bashi to daga baya kowa ma ya samu sai sa ga yake amma Allah subhanahu wataala duk kyautan da yake da tawaccuwa billahi ba sai kyautan manzo Allah mu kuma mu yi irin sallallahu alaihi wasallam mu ba mu yi irin ne mai rabiyan mazan mu cewa ba za mu billahi ba saboda me yasa mun san Allah ne zai yi kyautan nan domin laisa li awwaliyati ibtida'un wala li akhiriyati intihaun farkon sa bashi da farko karshen sa bashi da karshe mun san tun da ke farkon sa da karshen sa bashi da iyaka to kyautan nan zan yi don dadewa ya tayi son aka yi ta bayarwa wa ila samu da kawun saliya wa ila jina kawun huda inna arsalna nuha ila qaumi Allah ya jaba da kyauta mu kuma a karshe sai Allah ya yi kuma daron gaba daya sai ya ce mana laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anitum harisun alaykum bil mu'mina raufur rahim fain talaba qul allahu la ilaha illa huwa tawakkaltu rabbul arshil azim sai ga wani babban manzo ya zo muku daga cikin ku daron gaba daya ba ka yi kuma na annabawan da mutane suke rawai dan Allah ba za mu yi murna ba ba za mu tayi shi ai har da rawa ma ya kama ko saboda murna dan haka duk wanda yace ainihin kar mu yi to mana adalci bai bar mu mai maulidi a karanta man tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu ji dadi a zukatan mu mu yi farin ciki a karanta man da bi'onsa mu yi aiki da su sannan yan uwa ta kaice a aya kamata da inda ka jore maulidi a dinga tsoron abin da malamai suke faɗa in an ce annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai hakuri to mu yi kokari mu sa wannan abun a ayyukan mu zamto masu hakuri in an ce mai kyauta ne baya ruwa mu yi kokari mu ringa yin kyauta daidai gurgudu in an ce mai kyakkyawan mu'amala ne da iyalansa ta matansa sallallahu alaihi wasallam irin barkwanci da sauransu daga duk yana yi sallallahu alaihi wasallam ba wai ka ganye gida ya fita ba in ya fita aka ji maman yara ta ce me kaga gani ya hawo mashin ko ya tafi to rige mana koba daga an ce ya dawo da sun birgita gashi ne ya dawo subhanallah sai ka ce ni azrailu ya kamata iyalanka suna farin cikin ka dawo in kai bita suna Allah Allah ka dawo ƴaƴanka suna farin cikin su ganka haka ake so da haka nasa sallallahu alaihi wasallam yake kyakkyawan mu'amala ne sannan an ce mana ainihin yana da kyawawan ɗabi'u tsakaninsa da makotansa tsakaninsa da wanda suke mu'amala mu mu zance masu irin haka in an ce mana mai haƙuri ne mu kokari mu zance masu haƙuri shine amfanin ainihin zuwa irin wannan wurare Allah ya ƙara mana soyayyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kashe mu da soyayyansa ya tashe mu cikin masoyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da mu tare insha Allah inna mu kuskure Allah ya yi mana inna muka yi daidai Allah ya tara mu cikin lada wa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi haqqa qadri da nazir assalamu alaikum wa rahmatullah
مولود ده مولود
امام اواني باو الله ينها تنبيا اكن بمبنشي اينين نا مولود ده كما اينين مولود بمعنى كلمامين غدا بيو ايه ينها مغانا ني اكن وندا اكا هيفا ايه كو ينها مغانا اكن ورين دا اكا هيفا imana wanda aka haifa maulid shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maulid kuma shine mahdi imana wurin da aka haife sa makka kenan inda aka haifi manzon Allah shine maulid imana makkani maulid kuma ainihin a shi inda aka haifa ismu maqul abunda aka haifa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine bambancin a takeice kuma duka aini in na zaman ne diko duk wanda yake aikin haji yayi wannan maulid din sannan kuma duk ranan 10 ga watan aikin haji wanda yake yin azumi da wanda zai yi murna ayi sallah to shi ma yayi na zaman din yayi na zaman sannan na makanin kuma shine wanda yake aikin haji shi wanda aka haifa kuma shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ake cewa masa zaman da makan imana lokacin da aka haife sa watan Rabiul Awwal lokacin da aka haife sa kenan 12 ga wata in ma baka sai da karka kai 12 ga wata amma in ka kai to ka shiga wannan rana na maulidi din 12 ga wata sannan makam kuma shine makka wanda yake aikin haji yayi duka ba wanda bai ba Allah ya kara mana soyayya sa wallahi alam kai ne tamba shafi da kan abin da ya shafi dawo wata din nan da aka yi magana daga farko na abin da ya shafi Ramadan. Malamai suka ce an gan shi da rana, imana an gan shi da rana a sama. Sai suka ce to nan watan na Sha'ban ne ba na Ramadan ba, ba za a ce na yau ne wanda ya da yamma an gan shi ba, tunda dai da rana aka kalle shi, ya ce da yamma ne aka kalle shi, za a ce lallai na Ramadan ya kama. Amma inda rana ne za a ce to wannan ne bai mutu ba. Yanzu misali wata ya kai 25-26 wani ba sai da sai da gari ya waye sannan aka kalle shi, to misali ya kai irin da 8 din nan da 9 in ka kalla da kyar za ka iya hango shi. To in rana ya yi Allah ya sa wani kuma ya hango ya kalle shi, sai ce ya ga wata Ramadana kuma al'asar ba ta yi ba, yamma ba ta yi ba, san ƙarfe 5 sai suka ce a wancan din ne bai ta yi ba, ba za a ce na Ramadana ba ne, inda ranar lallai. Allah ya fahimta. Na'am. Allah ya fahimta.